Cynthia.
Madaurin ki daya.
Cynthia. Cynthia. Cynthia madaurin ki daya.
Masu sauraron Tsintsiya madaurin ki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Da mu ci gaba da gabatar da tattaunawa da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikaraye da shugabannin kungiyar gidauniyar zaman lafiya da ake cewa Global Peace Foundation, Malam Haliru Abdullahi Maraya da Reverend Joseph John Hayat da kuma shugaban wata kungiyar da ke bugawa jama'a waya domin ba da gudunmawa akan yadda za a fahimci juna a zauna lafiya, Malam Najib Safi. Za mu dora ne daga inda muka kwana a makon jiya. Malamai gare ku.
Najib Safi, kaji abin da Reverend da Sheikh Kallur Maraya suka yi magana akan gudunmawar da mutane za su iya bayarwa a nasu kungiyoyi. Akwai wata gudunmawa da kake ganin su mutanen za su ba ko dai kungiya ko gwamnati wajen ganin duk maganar da ake na samo zaman lafiya tsakanin al'umma an cimma nasara?
Wato tsayawa a saurari ko kuma a koyi da ita koyarwa ta addinin namu guda biyu shine wani babban abin da yake da muhimmanci, domin wani lokaci za ka ga mutum yana da awon shi mai addini ne, amma koyarwa addini da kuma gudanar da shi a aikace a gidansa ko a wurin mu'amalarsa babu ita. So idan da za mu rungumi wannan abubuwa na koyarwa addinin namu guda biyu, to za mu zauna lafiya. Amma matsalar da take faruwa shine mutum zai yi ikirarin cewa yana addini kaza, amma kadiba mu'amalar shi, kadiba rayuwarsa, kadiba 24 hours da yake gudanarwa, shin ina yake sanya wani abu da ya shafi addinin sa ko wani abu makamanta haka? Idan da zamu rike irin wayannan a tarbiyya da kuma koyarwa, na taba yi ma wani lauya tambaya masanin shari'a, nace misali yanzu nan wata jiha ta sa dokanta, wata jiha kuma tana damar sa dokanta, to kai da ba dan wannan jiha ba ne ka je wannan jiha, ya za a yi ka san dokokin wannan jiha? Sai yace ai idan mutum ya rike addinin shi, in shi Kirista ne ya rike addinin Kiristanci shi da koyarwa addinin Kirista, idan musulmi ne ya rike addinin musulunci, to zai zauna lafiya da kowace irin doka, domin mafi yawan dokokin kasa sun yi daidai da dokokin addinin musulunci, sun yi daidai da dokokin addinin kristanci. To mafi akasar mutane za ka ga cewa kawai akan maida addinin bayan baya ne, sai dai neman wata biyan bukata ta kila, misali a yi amfani da addini a bata sunan wani, a yi amfani da kila addinin kristanci a bata sunan wani mai neman siyasa ko mai neman wani abu a cikin al'umma. A'a, ba a kwatanta mashi irin mu'amala mai kyawu wacce addinin kai koyar. Kullum mu abin da muke fama da jama'a shine mutum ya rika kokarin kwatanta abin da yace yayi imani da shi din nan, shin a same shi yana aikata shi, a same shi tun daga zuciyarsa har bakin shi. Amma wani lokaci zai ga zuciya ta dubi mutum ya ije me ya hada mutumin da ya fito daga fatauci ko kuma wata tafiya wani gari akan hanya, dan ba addinin ku bane, dan ba dan kabila ka bane, ka tsaye da shi a hanya ka buge shi, me ya hada ka da irin wannan abubuwa? Ka kake da inda mutum zai bi koyarwa addini, an ce ma mutumin da ma ya kito shi ko wani abu makamanta haka, ka bashi mafaka, ka tsare shi har ka isar da shi inda ma zai kai shi, ka kai shi inda yake da aminci da wasu abubuwa a makamanta haka. To babban abin da yake damun al'umma kenan, dole ne sai mun koma ga koyarwa addinin namu, mun kuma koma ga halaye na gari da mu'amala ta gari da iyayenmu suka yi a zamanin baya. Ni nan kaina a ƙauyen Matsa na tashi wurin malamin da nayi karatu a wurin shi, ban ma san Kirista bane sai lokacin auren shi, ban ma san cewa ashe ba addini mu tsaye da shi ba, kuma a gidan nake zama, a gidan nake cin abinci, yanzu haka in yana ji ma a yana saurare na. Saboda haka irin wayannan abubuwa yana da kyau a ce kullum mutum ya rika fifita bukatarsa ko kuma san zuciyarsa ko kuma kokarin kare kabilarsa ko kokarin kare yankinsa ko kuma kokarin kare garinsa. A'a, menene abin da shari'a ta yarda da shi wanda Allah zai maka tambaya akan shi, ba ƴan garinku ba, ba ƴan kabilanku ba?
A jihar Kaduna, jiha ce da take da irin wa'annan, akwai kabilu da yawan gaske, sannan kuma akwai wato mabiya addinin Kirista na musulmi ko ta ko ina a wannan jiha ta Kaduna, shi yasa ake kallanta a matsayin Najeriya. Akwai kwana-kwanan nan algabata malam abin da ya faru na dan tashin hankula a yankin Gwado-Gwado a kudancin wannan jiha ta Kaduna, wani abu da a iya cewa da kamar an dan baro shi an samu dan shiru daga baya. Wannan abin ya sa an ji gwamnan jihar Kaduna ya je gurin, har ma ya yi maganar wato yiwuwar kafa kai wani kuduri gaban majalisa don kafa wani kwamiti ko hukuma wadda za ta rinka kula da zaman lafiya da samar da fahimtar juna tsakanin al'umma. Me ra'ayin kungiyarku ko kai kashin kanka game da wannan hukuma ko kwamiti da ake so a kirkira?
Wato shi dan adam mai son zaman lafiya, duk abin da aka ce za a yi, in dai abin bai saba wa ka'ida ba, aka ce za a yi shi akan a samar da zaman lafiya, to ya zama wajibi inda gaske yake goyi baya. Kamar ita wannan hukuma da ake so a kafa ta zaman lafiya din nan a jihar Kaduna, in an manta a lokacin gwamnatin Sir Patrick Ibrahim Yakowa ya zabo dattawa kananan hukumomin nan guda 23 ya kafa wata committee wacce ake kiranta peace reconciliation committee, wato committee samar da zaman lafiya da kuma yin sulhu a tsakanin al'ummomin jihar Kaduna. To wannan committee ya rubuta rahoto mai yawa, ya bayar da shawarwari masu amfani. To daga cikin shawarar da wannan committee ya bayar shine wannan kafa hukuma ta dindindin ta samar da zaman lafiya a jiha. So da haka abu ne wanda yake mai matukan mahimmanci, kuma muna godiya ga Allah ita wannan committee na lokacin shi gwamna marigayi Sir Patrick Brown Yakowa da ni da Reverend John Joseph Hayo mu ne muka zama na masu gudanar da wannan committee, wato masu gudanar da ayyukan wannan committee din. So da haka ina jinjinawa gwamnatin jihar Kaduna akan tunanin da ta yi na zakulo wannan abu daga cikin shawarwarin da wancan committee na wancan gwamnati ta baya ya bayar. Wannan ya nuna cewa lalle daga sai gwamnatin jihar Kaduna da gwamnan jihar Kaduna suna son a zauna lafiya din. Don babban matsalar da ke damun wasu shugabanni shine cewa komai kyan abu in ba su suka yi ba to ba sa san su aiwatar da shi, dan kar a ce ai na wane ne. Alhalin ko ita gwamnati abu ne na ci gaba. Na fata an gane. Saboda haka in kamar direba ne ya ɗibi fasinjoji yana cikin tafiya za shi wani gari, misali daga nan Kaduna za shi Lagos, shikenan sai Allah ya yi a hanya ya samu rashin lafiya ko ya rasu, ai na jin kondaktan shi ko kuma abokin aikin shi ko wani direba za a samu ya ci gaba. Ba za a ce tunda yanzu wannan direba ya rasu fasinja gaba ɗaya da mota ku dawo Kaduna mu sake samu wani direba sannan a sake sabuwar tafiya. Saboda haka muna jinjina a gwamnatin jihar Kaduna akan ɗauko wannan shawara a aiwatar da ita na samar da hukuma ta dindindin na zaman lafiya.
Wace rawa wannan committee zai iya takawa ne a ragawta mallan idan har yana da fa'ida wajen ganin an samu maslaha da zaman lafiya din?
Na farko babban gudunmuwar da wannan committee zai bayar ya ta'allaka ne ga ita gwamnatin. Farko ita gwamnatin ta zabo mutanen jaha wanda da gaske an san suna son zaman lafiya. Ba kawai za a zaɓo mutanen da sun bayar da gudunmuwa a lokacin zaɓe ba ne a sa su. Ina fata an gane. Sannan kuma su kuma mutanen in an zaɓo su, su yi abin tsakaninsu ga Allah. Ya zama na cewa babban dalilin da ya sa suka yarda su yi aiki a wannan hukuma shi ne domin cimma muradin kafata, ba domin samun wani abu da za su sa aljihunsu ba. Sannan bayan haka kuma su haɗu da kungiyoyi masu samar da yunkuri na samar da zaman lafiya a jiha din a aiki tare. Sannan bayan haka koda za a rika yin abin da ake yi dadin nan na kawo mutane birane ana yin taro, to zama da ita wannan hukuma ta dauki sabon salo, ko dai za a hada da wannan din amma kuma a rika zuwa cikin al'umma din a zauna tare da su, a ji koke-koken su, a ci abinci tare da su. Domin misali duk al'umma da aka je cikin ta aka gayyato matasa, mata, shugabannin addinin Kirista, shugabannin addinin Musulunci, masu sarautar su na gargajiya, aka kawo da dattawa na wannan al'umma aka zauna, to babu shakka kage cewa an hada wani zumunci. Domin dama ko dai su ko ƴaƴansu nake wannan, to ga ko ƴaƴan a gaban su matasa. Saboda haka amma in dai har za a rika zama ne kai a birni, ana zama ana meeting babba yana zama kan kujera yana jujjuya kafa, to babu shakka ba inda za a ji.
To rabaran duk da yake dai ko ma ce ban ko a kungiyance ko a ra'ayinka, menene kai kake ganin wannan tasiri shi na wannan committee ma da gwamnati ke neman kafa?
Kafa committee din nan wani babban ci gaba ne, domin at least yanzu jama'a za su san da cewa akwai wata ma'aikata ko kuma wata kungiya, wata office da take lura da haƙƙin zaman lafiya. Idan an sanya wasu su yi aiki a gurin, sun san suna da nauyin lura da wannan. Kada mu manta ba, ko a tarayya ta Najeriya muna da office da ake cewa ta Institute for Peace and Conflict Studies wanda take a nan Abuja. Aikin ta shine inda akwai damuwa su lura da me yake kawo damuwa don su dinga ba wa gwamnati shawara. Aikin su shine kuma su lura da kungiyoyi da kuma mutanen da suke aikin zaman lafiya a cikin Najeriya, domin su yi aiki tare da su domin a samu ci gaba. To in ma akwai koyi da za su yi a wasu kasashe, su a madadin gwamnati za su je wasu kasashe su lura ya aiki da aka samu fitina wannan kasa da wannan kasa, wannan birni da wannan birni, ya aka yi aka samu zaman lafiya.
abinda ya sauka kenan sai kuma makon gobe idan muna da rai da lafiya. A tuna fa zaman lafiya yafi zama dan sarki. A huta lafiya.
Allah sarki daya shi muke bautawa kai ne. Bai ne maka wanda ba kyau dan Allah ka sanar da ni. Sai mu guda daya ga kasar mu guda daya kai ne. Zauna lafiya karwatan su samu amana.